أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجدد غدير مغا الله سبحانه وتعالى ديرايا ميكامون يني ميتارون البركة ينينا لهاديكينا ديرا ليتنا واندوياي ديدي دا شاتكوس غوات الجماد نثاني يو هجران الشكارة دقبود داري حدود أربعين دا بيار 31 ga watan 12 shekarar miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan majalisi namu mai tarun albarka majalisin balkas headquarter ta kungiyar jama'atu idatul bidawa iqamatu sunna ta karamar hukumar kaugama gaba daya ina yi wa ƴan uwa mahalarta wannan tattaunawa sallama ta addinin musulunci kuma da fatan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da daidai da tabbatuwa akan daidai waɗanda muka rasa daga cikin mu magabatan mu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar su da mu da su gaba daya da mu da zuriyar mu muna roƙon Allah ta'ala ya shirya mu shiri na addini Allah ya tarbiyantar da mu ya dora mu akan tafarki madidici. Abin da zamu tattauna kansa shine wata dabi'a daga cikin dabi'u na musulunci da yake umartar kowanne dana sai sufantu da ita. Kuma tana cikin abin da yake cewa al-akhlaqul fadila. Halayya na gargari, halayya na ƙorai masu albarka. Kuma suna cikin dabi'u wanda har idan mutun ya dabi'antu da su zai ci nasara a duniya da lahira zai rabauta kuma zai samu babban rabo a rayuwarsa ta duniya da lahira wannan tada ko wannan dabi'a ita ce arrahim arrahim da Hausa shine zumunta ko kulawa da ƴan uwantaka wannan dabi'a ce da musulunci ya bata muhimmanci ƙware da gaske musulunci ya bata kulawa a gurabe da yawa Allah ta'ala ya yabi masu kulawa da zumunci a gurabe da yawa kuma Allah ya zargi waɗanda suke yanke zumunci a gurabe da yawa Allah ta'ala yayi alƙawarin rahama da jinƙai da aljanna ga masu sa da zumunci a gurabe da yawa Allah ta'ala yayi alƙawarin azaba da narko ga masu yanke zumunta saboda ina ganin wannan mawdu'i ko wannan topic yana da kyau mu tunatar da juna mu matsayin ƴan uwantaka kada mu yarda shedan ya ci nasara akan mu kada mu yarda shedan ya raba mu da alkhairi kada mu yarda shedan ya ja mu ya kai mu zuwa ga fushin Allah subhanahu wataala dan domin duk abin da Allah yake so bin sa shine zaman lafiya duk kuma abin da Allah yayi tsawa kan shi barin sa shine zaman lafiya ita zumunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa an cirato sunan zumunta daga sunan Ar-Rahman Allah yake fadi ana Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahim Allah yace ni ne Ar-Rahman mai jin kai ga bayinsa kuma ita wannan ita ce zumunci man wasalaha wasalahu wa man qata'aha qata'ahu duk wanda ya sadar da ita Allah yace ni kam zan sadar da shi zuwa ga rahama wanda ya yanke ta Allah ta'ala yace ni kam zan yanke shi zuwa ga rahamata idan mun dau wannan hadisi daya ya ishi mai hankali ya kula da zumuntan nan wanda Allah ta'ala da kansa ya gwamata ya sarkafa ta ya hada ta ba tare da zabin ka ba ko zabe shi dan uwan naka haka Allah ya tsara fil azal yace ware dan uwan wane ne ware dan uwan wane ware dan uwan wane ne tsari ne na Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da Allah ta'ala ya fara masa wahayi a shekarar annabta sai da Allah ya ce ka bada kulawa ta farko farko ga ƴan uwanka duk wa anzir ashiratakal aqrabin wa azanka na farko fara kiran danginka ƴan uwansa ƴan uwanka ka fara yi musu manzon Allah ya je kan dutsen safa ya kiraye dukkan kabilun garin makka wanda suke da alaka da shi ta jini ya banu abdumanaf ya bani lu'ay bin ghalib ya quraish ya bani al-abd ya dinga kiran su sunan gidaje da kakannin gidajin ya dinga kira duka suka taru a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma iya kan dutsen safa yake cewa a yanzu nan idan nace muku a bayan dutsen nan akwai rundunar yaki ta zo za ta shigo garin makka da yaki za ku yadda suka ce eh za mu yadda don ba mu taba zatanka da ƙarya ba duk abin da ka faɗa gaskiya ne ba ma tuhumar ka da ƙarya ko rashin gaskiya sai ya ce to abin da yasa na tara ku anan inni lakum nazirun baina dai azabin shadi ni gaba gare ku mai gargadi ne nazo da sako daga Allah amma matukar ba amsa ba to akwai azaba tana biwa baya mu'azin farko da ma'aikin Allah ya fara ƴan uwansa ya fara tarawa da kuma umarnin Allah ta'ala ya musu wa'azi kun ga anan malamai suke cewa babu shakka ƴan uwa suna da matsayi na musamman ƴan uwa shari'a ta ba su kulawa tunda hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ga umarnin farko na da'awa an ce fara yi wa ƴan uwansa kafin ya fito kuma gari da sauran al'umma su ji Qur'ani yana ba mu labari cewa da Allah yake ba da labarin yanda ya halicci dan Adam daga Annabi Adam alaihi salam da na Hawwa'u yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa sai yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke yawan roƙonsa kowa ya daga hannu Allah ban kaza Allah rabbani da kaza to shi Allah da kuke wa nan naciya wajen roƙo to sai yace kuma ku kula da zumunta ku ji tsoron sa shi Allah ku kiyaye dokokin sa sannan kada ku sake kada ku yi wasa da zumunta shine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ku yi kokarin kulawa da zumunci inji Allah subhanahu wataala ƴan uwa zumunci hanya ce ta tafiya aljanna zumunci kuma yanke shi iya cikin dalilin da zai sa mutum ya samu azabar Allah hadisi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa zumunci ba mai sadar da shi sai mai imani sannan zumunci ba mai yanke shi ya datse shi yayi watsi da shi babu kulawa sai mutum mara imani saboda ka zumunci ya ƴan uwa kamar yadda nake faɗa nake maimaitawa wajibi ne mu kula da shi mu bashi kulawa ta musamman Qur'ani yana faɗa cikin suratul Isra Allah yake cewa wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnus sabili wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura Qur'ani yake cewa dan wannan naka da Allah ya kaddara ma yayanka ne kaninka ne dan babbanka ne dan kawunka ne dan ummanka ne duk dai kakanninku daya mahaifanku daya haka Allah ya kaddara ya hada to sai Allah ya ce ka dau haƙƙin sa ka bashi wa atizal qurba haqqahu dan uwanka da kuke da alaka ta zumunta to Allah ya ce iya da haƙƙi akan ka da zaka bashi malamai suke cewa haƙoƙin na farko akwai haƙƙin zumuntar sadar da ita kada ka yadda zumunci ya yanke dalilinka duk bacin rai duk damuwa ka danne aikin Allah kake kuma aljanna kake so ka samu ka kula da wannan abu na biyu idan alkhairi ya samu dan uwanka ka shiga ayi murna da farin ciki da kai idan damuwa ta samu dan uwanka ka shiga ayi damuwa ayi bacin rai da kai wani iya cikin haƙƙin ƴan uwantaka har in Allah ta'ala ya sa ka fi shi dama dama ka dinga kokarin taimaka masa da abin da Allah ya hore ba duk wanda bai yi wannan ba to Allah zai iya titsiye shi a gaban sa mai tambaya game da zumunta a lahira ko matukar ya zo mai yanke zumunci wallahi ba zai kai labari ba ba zai kai labari a gaban Allah ba. Wata rana sannan Allah ya ci gaba da cewa bunus sabil, sannan dukkan wal miskinu bunus sabil, miskini wanda larura ko jinya haka ta ma hana shi fita neman abinci, to Allah ya ce kai ma mai dama dama iya da haƙƙi a kanka ba shi. Sannan wabunus sabil dan tafarki da zai zo ce guzurinsa ya yanke an mai sata ko wani abu makamancin wannan, sai Allah ya ce shi ma iya da haƙƙi a kanku musamman ku taimake shi. Sai Allah ya ce wala tubazzir tabzira, kar ku yi albazzaranci albazzaranci. Yanzu wannan hukukin da Allah ya faɗa da yawan mu ba mu aiwatar da su, amma sai mu ɗau dukiyar mu je mu ɓannata ta a wani gunda bai kai wannan muhimmanci ba. Ina fata mun fahimci wannan. Yanzu ga ɗan uwa Allah ya ce haƙƙi ne, daga Allah ya ce ka sauke wannan haƙƙin ga miskinai, ga ƴan tafarki. Allah sai yake cewa kar ka ɗau kuɗinka ka je ka kashe shi ta wata hanya ta banza, baka sauke wannan haƙoƙin ba. Shine wala tubazzir tabzira, kar ka ɗau kuɗinka ka je ka kashe shi a wata harka wanda Allah bai sonta, manzon Allah bai faɗa a yi ta ba, sannan kuma ka bar wannan haƙoƙin. Yanzu wani daga cikinmu idan ya tattara rayuwarsa ta wata ko ta watanni haka, sai ya ga me ya kashe a kuɗinsa ta harkar da Allah bai kauna, manzon Allah bai bayani akan ta ba. Sannan ko me ya taimaki ƴan uwansa da shi, me ya taimaki miskinai, me ya taimaki ƴan tafarki da shi. Wannan shine amfanin karanta ma ayan Alƙur'ani amma bayani akan ta. Allah ya ce wancan haƙƙi ne fa, wannan kuma abin da za ka yi jan kunnen ka ake kar ka yi, domin duk mai albazaranci kashe kuɗi wajen bukata, shine albazaranci a yi kashe kuɗi wajen bukata. To Allah ce duk mai yin wannan ɗan uwan shaitan ne, kuma shaitan ya riga ya yi wa ubangijinsa butulci, ya kafarce masa. Saboda duk wanda baya kulawa da haƙƙin ƴan uwantaka, da haƙƙin miskinai, da haƙƙin ƴan tafarki, iya kashe kuɗinsa akan sharholiya, to sai Allah ya ce ɗan uwan shaitan ne, suna tare da shaitan. Kuma Qur'ani ya ce wa man yakuni shaitan lahu qarinan fasa'a qarina, duk wanda shaitan ya zama abokinsa ya samu mummunan aboki ya ji Allah, ya yi mummunan aboki. To saboda kashe kuɗi ta hanyar ba ta dace ba, ta almubazzaranci, ta alfahari, ta taƙama, ta wane ne, ta bankama, to kamar Qur'ani iya ce wannan almubazzaranci ne, kuma albazari ɗan uwan shaitan ne, inji Allah subhanahu wataala. Saboda haka mu kula da wannan zumunci ya ƴan uwa, hatta a auratayya tsakanin mace da miji akwai zumunci. Matar Abdullahi ɗan Mas'ud Zainab, Allah ta'ala ya ƙare da ita, wata Allah ya mata tana da dukiya, wata ran ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya halatta ta ɗau zakka ta biwa mijinta, mijinta da yake aurenta ya halatta in ta fidda zakka ta ɗauka ta bashi? Sai manzon Allah ya ce eh, ya halatta, in kin bashi zakkar ma lada biyu zuwa baki, akwai ladan kin sauki haƙƙin Allah, sannan kuma akwai ladan zumunci. Akwai ladan me zumunci, ashe mace ta fidda zakka ta biwa mijinta zumunci ne, mace ta yi kyauta ko wani abu makamancin wannan ga mai gidanta zumunci ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga ashe hatta gidan aure tsakanin mata da miji Allah iya so a jaddada zumunta kada ta yanke. Akwai wani daga cikin sahabbai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa da shi, ya Rasulullah, ina da ƴan uwa, ina sadar musu da zumunta suna yanke mun, ina kyautata musu suna munana min, ina musu kaza suna mu akasinsa. Sai manzon Allah ce in dai abin da ka faɗa gaske ne, to kamar kana iban garwacin wuta ne kana zuba musu haka, kuma sannan ba za a kushe fa, wallahi sai Allah ya taimake ka kansu. Kaga manzon Allah bai ce ka yanke musu ba, bai ce tunda ba sa ma ba kar ka yi musu, a'a sai ce ka ci gaba da yi, in ka ci gaba da yi ba za ka goce ba, sai Allah ya dora ka akan su. Kuma a kullun kamar kona su kake domin ɓaci rai. To ashe kun ga koda cutar da kai ake a zahiri ana ɓata ma ana munana ma, to ma'aikin Allah bai ce ka yanke zumunta ba, ka kula da ita, ka kula da ita, ka rike ta, domin hanya ce da ake samun rahmar Allah, hanya ce da ake samun aljanna. Akwai wani bawan Allah, Imamu Nawawi ya fito da hadisinsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani ciki, cewa lokacin banu Isra'il kafin zuwa mu wannan al'umma akwai wani mutumi yayi niyya ta zumunci sai ya tafi bar garin sa ya tafi wani gari ya kai wa dan uwansa ziyara sai Allah ta'ala ya turo mai mala'ika ya tare shi a hanya mai tambayoyi ba dan Allah bai san me bawon Allah nan zai yi ba sai dai Allah zai sanya wata ka'ida kuma Allah ta'ala zai sanya wata alkhairi a karkashin wannan ka'ida sai ki shakaje ka masa tambayoyi duk amsar da ya ma da karshe ka ce ni Allah ubangijin sa na gafarta masa kuma na bashi aljanna wannan mala'ika yazo da sigar dan adam ya tare wannan bawon Allah yace ya abdalla aina tawajjahata ya bawon Allah ina zaka je ina ka dosa ina zaka tafi sai yace uridu hadhihi alqarya sai nuna wani gari yace wancan garin zan tafi na yi nufin zan je wancan garin sai yace garin da zaka je me zaka yi sai yace zan je kai wa dan uwana ziyara ne sai yace dan uwanka da zaka yi mai ziyara akwai wani abun duniya da kake sare zai baka sai yace a wala ba wani abu da nake sare kai zan kai mai ziyara dan Allah dan yan uwantaka sai yace to ni manzon Allah ne zuwa gare ka ma'ana Allah ne aiko ni kuma yace Allah yace a fada ma Allah ya gafarta ma kuma Allah ta'ala ya baka aljanna akan dan uwa fa dan uwa zai kai wa ziyara Allah ya gani ya same kyau ce yiga kokarin sado wannan zumuntar yake yi sai Allah ya masa albishir da gafara da kuma aljanna ana fahimtar wannan saboda kun ga ashe dan uwan nan da Allah ya kaddara rayuwar mu ta dunkul ta kulle a hudaya to babu shakka akwai hikima daga Allah da yasa ya haka ko ba dade ko ba jima ko a duniya ko a lahira wannan hikimar sai ta bayyana ana fahimta dan uwa fa har in ta kai wani matsayi a rayuwa zai iya gadanka yanzu misali duk ƴaƴanka sai Allah ya baka ƴaƴa mata duka ƴaƴanka ba namiji to ko kafi kowa kudi a duniya ƴaƴan nan naka ba za su gaje wannan dukiyar gaba ɗaya ba za su cinye ta ba tunda su ashabul furud ne ba sa cikin asibai ba za su cinye dukiya gaba ɗaya ba idan kana da iyali za a ɗau haƙƙinsu na ɗaya bisa takwas a ba su matan aure ko matar aure su kuma wannan ƴaƴan idan ɗaya ce za a raba dukiyar biyu a ba ta rabi idan biyu ne zuwa uku za a kasa dukiyar uku a ba su kashi biyu daga nan ko sun kai su nawa shine rabonsu da Qur'ani ya ce a ba su kaga in ɗaya ce akwai nisfi akwai rabi akwai rabin to idan kana dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya zai cinye wannan dukiyar shine akul li shaqiq naka wanda iya cikin asibai inda ya ba uba ba da namiji zai shigo cikin gado kai shi gado to wanda Allah ya kulla ko ka mutu zai iya cin dukiyar ka halal a matsayin gado to ka gashi alaka ba karama bace alakar mai karfi ce alakar ya kamata mu kula da ita amma a yanzu da yawa shi dan ya shigo cikin al'umma ya dara kansu domin irin alƙawarin da ya dace na iya batar da al'umma sai ya kai su ga halaka wani al'amarin za ka kunta so da dan uwanka lafiya 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 kuna yara kuna matasa kun girma sai kun je lokacin da ya kamata hankali ya zai jishin ku in kuka yi wasa matan ku na aure hisar tsakanin ku sautari ana samu wannan mata sai ta yi kokarin shiga tsakanin mijinta da dan uwansa ta yi kokarin zama sanadiyar rushe wannan zumuntar idan baka yi hankali ba idan shi bai hankali ba wallahi za ku yi ginin ku da ƙarshe ya rushe gaba ɗaya kuma ita wannan zumuntar da kuke gani Allah ta'ala a lahira sai ya tambaya akan ta sai ya yi tambaya akan ta tunda ya ce tana cikin haƙoƙi da kowanne daga cikin mu zai sadar da shi kuma sadar da wannan haƙoƙin shi ne zaman ka lafiya mu sani cewa a musulunci addini ne da ya zo ya samu larabawa da wasu ɗabi'unsu da al'adunsu daga cikin ɗabi'un da musulunci ya gada a gun larabawa kafin zuwansa kuma ya tabbatar da su akwai kulawa da ingantaka iya cikin al'adu wanda kafin musulunci ma larabawa suna yi sun san ƴan uwansu sun san danginsu shi yasa suke alfahari da ƙabila wani ɗan ƙabilar kaza ne ɗan ƙabilar kaza ne to ƴan uwantaka ce take tasiri da musulunci ya ga ɗabi'ar nan mai kyau ce sai ya batta. Yace na sa muku doka wannan ɗabi'ar ku cigaba da jaddadata. Domin dan uwa wani abu ne wanda Allah ta'ala ya girka domin ya tsallakar da kai sanadi dalilinsa. Mu sani cewa daga cikin hadari na yanke zumunci, daga cikin hadari na tozatar da zumunci, manzon Allah sai da hadisin mutumin ba zai iya hawa sanadin Allah gobe kiyama ba. A ranar alkiyama, kafin dan wuta ya tsinci kansa a wuta, Allah ya tsare mu, ko dan aljanna ya tsinci kansa a aljanna, Allah ya sa mu da ciki. To akwai wa'ansu matakai a kalla sun kai wajen guda bakwai wanda kowa sai ya bi ta kansu. Kafin dan wuta ya tsinci kansa a wuta ko dan aljanna ya tsinci kansa a aljanna, to sai ya bi wannan matakan ɗaya bayan ɗaya. Kowa sai ya bi ta wannan hanyar. Na farko mutuwa. Mutuwa ba wanda zai kama hanyar aljanna sai ya mutu. Mutuwa ita ce kamar mabudi da zaka bude kofar shiga neman aljanna ko tafiya aljanna. Mutuwan nan kuma baka san ta yadda zata zo ma ba. Me karshen maganar ka? Me karshen takun ka a bayan kasa? Ina ne? Me karshen loman ka? Me karshen mukurwan ka? Baka sani ba. Wannan kadai iyasa sahabbai da magabata su ga cikin wani yanayi na damuwa. Su fatali da wannan duniyar da buri cikin ta. Domin sun san duk abin da ka tara, duk abin da kai kamaya mai ka jibge, baka isa ka kara kanka rana ɗaya ko sakan ɗaya ko awa ɗaya a rayuwa ba. Baka isa ba. Ka dankari cin a can, ka sa soko a can, ka kimshi, ka ba da kudin soko a can, duk kai, to baka isa ka kara wa kanka minti ɗaya a rayuwa ba. Baka isa ba. Rayuwarka idan ta kare wallahi sai ka tafi. Fa iza jaa ajaluhum fala yasta'khiru sa'atan wala yastaqdimu. Idan wannan yini yazo na ƙarshe, Allah ya ce ba za a jirkinta ma ba. Ko minti ɗaya ko ba za a jirkinta ba din. Haka za ka tafi. Shi yasa magabata suke wa kansu qiyamul layli wajen tuna mutuwa da rabuwa da buri. Imam an-Nawawi yake cewa inna lillahi ibadan futana dallaqud dunya wa kaful fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakadu salih al-a'mal fiha sufna. Yake cewa Allah iya da bayi masu hankali sun saki duniya domin gudun fitina. In dai duniya zaka sa a gaba, to kai shirin gaba da gaba da fitina. Shi yasa Imam al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa ad-dunya jifa, ita duniya mushe ce fa. Yace duk wanda yace duniya zai hauka ba waiwaye, to ya shirya haduwa da karnuka da kuraye wajen cin duniya, sai sun hada da su dole. Duniya tamkar mushe take. Idan mushe ya mutu ba dabba da ba za ta je kansa da ci ba. To in dai duniya zaka sa a gaba ba waiwaye, ba bincike, ba tantancewa, to sai kun hadu da kai da arna da Yahudawa da Nasara da Majusawa da mushrikai wajen cin wannan duniya. Wannan ɗaya ne daga cikin aqwal na Imam al-Hasan al-Basri Allah ta'ala ya masa rahama. Saboda mu kula da wannan, kulawarka da lahira da tuna mutuwa zai rage ma buri. Sai mu haike sama cikin Allah yake cewa uksiru zikir hadimul lazzat, ku yawaita ambaton mai yanki jin daɗi, ita ce mutuwa. Ku yawaita tunawa, ina kakanninmu suke, ina kakanninmu na kaza na kaza, har a zo kan mahaifa, mahaifanmu da yawa sun koma ga Allah. To mu ma fa muna kan hanyar fa, ko yanzu ko yanzu ne, musamman yanzu ne da ake mutuwa ta fuja'a. Mutum gaji an ce ya tashi bai dawo ya zauna ba, ya fita daga gida bai dawo ba, ya yi kaza bai kaza, to ka shirya mutuwa tana zuwa. Wa ya'tihi al-mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Abu na biyu, bayan mutuwa akwai zaman kabari ya yanwa. Wa min wara'ihim barzakun ila yawmi ba'thun. Bayan mutuwa Allah ya ce akwai barzak, shine rayuwar kabari. Ku tuna tun annabi Adamu alaihi salam ake mutuwa, ake sanya mutane a karkashin kasa ba. Daga annabi Adamu zuwa yau ya san miliyoyin shekaru da suke wannan tsakanin, ba wanda ya sani. Suna karkashin kasa. Yasa Qur'ani yace alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata. Allah yace ban sanya muku kasa ta zama maboyar ku ba. Kifatan maboya. Sai Allah yace ahya'an wa amwata. Kuna da rai, kasa maboyar ku ce. Sannan in kun mutu ma kasa maboyar ku ce, karkashin ta za a binne ku. Min haka laqanakum وفيها نعيدكم ومن أن نخرجكم ترة أخرى قصة ليت الله يهلكهم بالنسبة لأبونا آدم عليه السلام sannan a cikin ta muka rayu kuma a cikin ta zamu koma bayan mu mutu saboda akwai kabari daga manzon Allah sallallahu alaihi hijirarsa zuwa yau shekara 1445 akwai wanda tun wannan lokaci suna karkashin kasa a kwance shekara dubbai wa'ansu miliyoyi to ni ban sani ba kai baka sani ba idan mun mutu an binne mu shekara nawa zamu ba wanda ya sani kuma kai kadai ne za a binne da kai sai ahlinka sai addininka wannan mataki na biyu kenan bayan mataki na biyu akwai mataki na uku shine fitowa daga kabari shi ma wani tashi hankali ne yau me yakruju min aljansira an ka annahu ila nusbin yufiru randa Allah zai ku fito daga kabari za a yi busa ta biyu kowa ya fito fa izahum qiyamun yanzurun yau me yakunu nasu kal farashil mabsus mutane za su dinga fitowa kamar fari kowa bai san inda zai yi ba wani ya fadi kasa wani sama wani yayi nan wani haka Allah yake daga nan duka za a ranka ya kuma a jira abin da Allah zai ci daga mutuwa da kabari da tashin hankalin da zai bi bayan sa kuma ma'ashar wanda za a yi taron tashin alkiyama gaba daya wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum akwai lokacin da Allah sa dusu ya tara mu daya dukkanmu duka ba tun daga annabi adam har zuwa dan adam na karshe a duniya sai Allah ya tara mu guriya kowa kuma wannan tashin da za a yi ba mai takalmi ba mai tafafi jikin sa manzo Allah ya ce har buluban da aka yanke ma naka ce sai ya dawo ma Allah ya ce zamu tashi huffatan quratun qurlan ba takalmi ba tufafi sannan luban ka ma naka ce sai ya dawo ma kama bada akum ta'udun kamar yanda kazo duniya haka Allah zai tashe ka ko kazo da wani abin ne kazo da kudi kazo da kudin zobo a yi hankali na san kaka sa ake ne shi yasa nake bayani a kasa baka zo da kudin zobo a hannunka ba saboda zaka tahi bashi kenan baka zo da kaza ba zaka tahi bashi duk abin da zai zama mai halaka a yau da musiba wallahi zaka tahi bashi a kiyama haka zaka tashi abin da ka samu a duniya ɗayan biyu zai kasance ranar kiyama ko lada ko zunubi duk abin da Allah ya mana ni'ima a duniya hatta rayuwarka numfashinka kwanakinka shekarunka ko dai su zama lada ko dai su zama zanubi lokacinka na duniya ko dai zama lada a lahira ko zama zanubi dukiyar da Allah ya ma haka ilimin da Allah ya baka haka ko ya zama lada ko ya zama zanubi ba wani ukun wannan shi yasa Qur'ani yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu dharal akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda na baka inji Allah ka nemi lahira da shi ba wai ka nemi duniya ba lahira zaka nema haka Allah yace dan ba hauce iya da wani karin magana wai sai da kudi yake neman kudi ko to sai da kudi yake neman aljanna ai kuma gaskiya bane Allah yace abinda ya baka ba duniya zaka karawa ba lahira zaka nema ka dau kudinka ka sai aljanna sai Allah ya siyar ma arha tunda yace man zallazi yuqdullaha qadan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katira a wata ayar kuma yace inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sanya ciniki da shi da masu imani Allah ya sai rayukan su ya sai dukiyar su me Allah zai basu ni aljanna saboda kada kudi ake neman aljanna abinda Allah ya baka na kudi na ilimi na mulki na hikima na waye aljanna zaka nema shine basira shine hikima kuma shine hankali kuma shine wayo amma baka dinga jibgawa kanka kayan ajiya ba ita wannan duniya da muke gani mun kasa zaune mun kasa yi akanta mun kasa bacci mun kasa nutsuwa akwai wata rana da Umar dan Khattab Allah ya kare yadda da shi yaje makabartar Madina da shi da almajiran suka raka shi da yaje sai ya sanya kaburbura a gaba yake cewa da su akhbaru ma indana yace labarin da ke gumu mura yayu da Allah ya mana aran rayuwa ba mu mutu ba yace abinda za mu sanar da ku ya ku matattu yace amwalukum qad inqasamat an gane ko wa diyarukum qad sukkinat wa azwajukum qad tazawwajat Umar dan ka yake cewa kun gan ku matattu abinda za mu faɗa muku shine wallahi dukiyar ku duk an rabe ta ba wani abu da ya saura da sunanka duk Arabi ya ji hannu magada sai ne ya ci gaba da ce musu gidajen ku duk an shige gidanka ɗakinka ba mai shiga da kai sai haji ya zo ne a ciki a kwance ba inda zaka yi kuma an rabe gidajen ku duk an shige sai ne ce ko matan ku sun yi aure musamman kananan wanda ba su tsara ya bar sun fita sun yi aure in banda sharrin duniya ƴan uwa mutun ne fa baya ma fatan alkhairi baya kaunanka amma wallahi idan ya mutu kuma sai shi dukiyarka yanzu wani iya ne iya tarko ka mutu ya aure matanka kuma gaskiya bane akwai masu irin wannan Allah ma ya sa kana da dukiya ka mutu a raba gado a bata kudi ta sake kayan daki ta sai firji ta sake katiba ta yi waye kuma ta auro wani ya zo ya cinye wannan dukiyar kuma wallahi ko ladan kuma ba za a baka ba wallahi tallahi da zaka mutu ka bar dukiya tunda kasa tabo sama ka barwa magada ba ladan ko kobo ka dau naira 10 ka bayar a yanzu sai ya tafi ma amfani ka bar biliyan bayan ka mutu tunda in ka bar wannan kudin tunda magada ne su halal malal za su ci kai kuma sai an titse ka an tambaye ka ya ka tara su wannan ce ba duniyar ba ita ce wannan kuma ba wanda zai yi sharholiya ko ya meki kafa bai yi nadama ba kafin ya mutu wallahi kare yake sai yayi nadama yayi kukan zuci kukan da bashi da amfani Umar dan Katsum yake cewa duk an yi wannan an rabe dukiyar ku gidajen ku an shige matan ku sun yi aure su kuma cin suke biya Umar amsa cewa suke cewa mu kuma abin da ke gare mu abin da muka gani bayan mun mutu kullama qaddamnahu wajadnahu wa kullama anfaqnahu rabahnahu wa kullama dakarnahu kasarnahu yake cewa suke cewa duk abin da muka ciyar dan Allah wallahi mun ganshi yanzu mun ga amfanin sa a lahira amma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka ciyar ko gabatar dan Allah na alkhairi kun same shi a gun Allah sannan suka ci gaba da cewa duk abin da kullama anfaqana wa rabahnahu wa kullama dakarnahu kasarnahu duk abin da muka ciyar mun ci riba abin da muka bayar mun ga alƙawarin Allah akan sayalinka mana sannan abin da muka koye muka taskance mun yi asarar sa ku duba tafsirin Imam al-Bagawi a ƙarƙashin fassarar cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiru inda ya kawo wannan bayanin duk abin da ka bari to su waɗancan sun ce wallahi hasara suke da dama suka yi amma abin da suka gabatar suka ciyar suka bayar wannan sun same shi a gaban Allah subhanahu wataala to mu sani akwai wannan bayan mun taru din nan sai Allah ya ce aljanu duka su taru su ma aljanu su kewaye mutane a filin tashin alkiyama mutane suna tsakiya aljanu su kare kewaye su sannan sai ya ce mala'ikun sama ta dai su sauko he su kewaye aljanu sai ya ce mala'ikun sama ta biyu su sauko su kewaye mala'ikun sama ta daya sai an ji har mala'ikun sama ta bakwai sun kewaye mala'ikun sama ta shida mu muna tsakiya a ranar Allah zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu Allah ce la tanfuzuna illa bisullah ya ku taran mutane da aljanu duk wanda yake da ikon ya gudu ya buya to Allah ya ce ya gudu ya buya an ba shi dama ya tafi duk inda zaka buya ka je an baka dama ka tafi Allah da kansa yace ba mai barin nan gon sai wanda zai zo da hujja hujja shi kuma shine tauhidi da la ilaha illallah an fahimci wannan wannan shine hadari mai nan ba da uku ko na hudu bayan nan an taru din mutane bala'i ya kai bala'i gumi ya shanyi kan wa'ansu can ana so ma a tsaida a yi hisabi ma kowa ya san matsayin sa ma dan wuta ma gani yake kware ta fitar ba ta bi mai sauki domin tsayuwa ce tsayuwar shekara 50 ba a tsaye fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana 50 a tsaye sannan Allah zai sanya ilhama ga wa'ansu daga cikin malamai su je su samu annabi Adamu alaihi salam ko annabi Adamu alaihi salam a ce annabi Adamu ka je ka roƙa mana Allah a tsaida ma'aunin hisabi a yi hisabi dan wuta ma ya tafi wuta dan aljanna ba ya tafi aljanna annabi Adamu ya ce wallahi ban isan da shi Allah a yau ba yayi fishin da bai taba yi ba kuma ni ya hane ni ya ce wala taqrabu hadhihi shajara ni kuma na je na ci wannan bishiyar ina jin tsoron kar Allah ya kama ni ni ma ban isa je wajensa ba amma ku je ku sami Nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya aiko shi da da'awa da risala ku je ku same shi a garzewa a samu Nuhu alaihi salam a ce Nuhu a ji roki Allah a tsaida hisabi kowa ya san matsayin sa Nuhu ya ce wallahi ban isa je samu Allah ba domin ni nayi addu'a an halakar da duniya dukanta rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara nayi addu'a Allah ya halakar da duniya dukanta tsoro nake kan naje ne wa Allah laifi ban isa je same shi ba amma ku sami Musa alaihi salam shine kalimullah Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa ta kalima ku same shi wai Allah ya je roki Allah ayi hisabi annabi Musa ya ce ni ma ban isa naje ba domin nayi wa Allah laifi a bayan kasa na kashe wani mutum da kuskure ina tsoron kar Allah ya kama ni bazan iya zo gare shi ba kuma kisan kan da yayi kuskure tin Allah ya yabe masa ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli sai Allah ya ce faghfara la tin a duniya Allah ya ce ya yabe masa amma yake jin tsoron ya samu Allah domin kar Allah ya kama shi yace baki san samu Allah ba amma ga annabi Ibrahim alaihi salam ku je ku same shi annabi Ibrahim aje shi ma ya maimaita wannan ya ce wallahi baki sa ba ni tsoro nake ji nayi wa Allah laifi guda uku a duniya ina tsoron ya kama ni da su ku duba annabi fa wai sau uku yi wa Allah laifi yake tsoron Allah da ni da kai daga al'asar zuwa yanzu zaka iya kirga laifin da kai wa Allah wallahi ba mu isa ba a wannan wayar ma wannan shedaniyar ma kai laifi ya fi sau 100 daga tsasuma zuwa yau kuma gaskiya ba to tsoro yake shi ma kuma duk abin akwai shubha akwai mafita na farko yace an ce yazo ya fito aje ayi wa buguma ka bauta yace ba shi da lafiya fa nazar nazaratan fin nujum wa qala inni saqim yace ba ni da lafiya ba zan iya zuwa bauta buguma ka to iya tsoron kar Allah ya kama shi akan wanda dai abu na biyu yace ya fake su duk sun tafi wani uzurin su yaje sassare gumakan duka ya bar babban su ya rataya mai gatari da aka zo aka ce waye masa wannan aikin sai yace fa'alahum kabiruhum haza ai ba mun su ne sun mai laifi ne sai sare su gaba da fasaluhum in kanu yantaqun ku tambaye su mun suna magana ku tambaye shi gashi nan kuna ganin gatari a wuyansa dai ya gididdibe su to shi ma yake yake jin tsoron kar Allah kare kama shi da wannan abu da uku sun taho daga Palestine za su zo nan Saudiya ta yanzu akwai wani azzalimin sarki ya ce masa Abraha idan ya ga mutum da mace zai tambaye shi matarka ce ko yar uwarka ce idan ka ce matarka ce sai kwace ba ita idan ka ce yar uwarka ce kuma sai bar ma ita dan ka tambaye annabi Ibrahim game da hasara sai ce yar uwarsa ce ba matarsa ba ce sai aka ce duk tafi to yake jin tsoron kada Allah ya kama shi akan wanda laifuka kuma malamai sun ce duk duniya a lokacin daga shi shi ita sune musulmai kawai ba wani musulmi a duniya an ba su biyu ba kaga zai iya cewa yar uwa ta ce addini ba mafita ba ce wannan mafita ce kai sarkin tawili tsaya maka kimar tawili baranta na wannan ka kalma so dole sai an ba hako ba ka fita domin son zuciyarka haka ake yi mana malami sai an mulmulo tambaya an je kai daga jin wata tambayar ma kamar ma ya bewa kamar kansa amsa wallahi malam ni ne aboki na ne gun aiki kun ba musulmi bane ko muna mutunci har gida na iya suwa iyayi wa madan dita kyauta kuma ga kin sabar ta zo wallahi kuma to me kake so ce ma kaga dole dai so yake a bashi mafita kawai an bai mutuwa nan to annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ma ba zai iya zuwa wajen Allah ba shi annabi Isa annabi Isa ce a ai ni laifi na ma yafi na kowa domin ni an bauta min duk da ba da so na ba da yadda ta ba saboda ina tsoron na samu Allah kada ya kawo da wannan laifin amma ku je ku samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ana samin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana laha ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne wannan matsayina ne daga nan manzon Allah zai sai sa zatin Allah a gabe sujada yace tasbihin da zai karanta a wannan sujada ya zama bai san shi ba wallahi sai a ranar Allah zai masa ilhama ya fada wa Allah abin da zai fada masa sannan Allah zai ce masa irfa ra'sak sal tu'ta wa shaffi tushaffa daga kanka ya Muhammad taka Allah zai ce ka roki duk abin da kake so za a baka ka nemi alfarma da ce to ko na menene za a baka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda daga nan Allah zai ce to azo a tsaida ma'aunin awun ayyukan bayi azo ayi hisabi an bai mutuwa nan to wannan shine bala'i na biyar abu na shida kuna tsaye kawai za ku jan zubo da littafin aiki wai za so fu nushirat kowa sai da littafin sa ko in ka ji a hannun dama to salamun salam wani zai ji a hannun hagu wani kuma sai an hude kirjinsa ma za a maida hannunsa bayi a bashi wa amma man uta kitabahu wara a zahari hannu za a cusa ta kirje fito ta baya baje littafi domin tsiyarsa da mugun aikin sa da muguntarsa Allah sai mai irin wannan hisabi wanda aka ba su a hannun dama salamu salamu alhamdulillah Allah sa littafin mu a hannun dama mu yake wanda aka ba su a hannun hagu ta kuma tsiyata samu ba an bayyana wannan to wannan shine bala'i mai lamba da shida haka kawai program din abin koyi daga littafin a hannun ga kawai ba wai layi za ya ce a biya kowa nasa ba kawai Allah ne zai zubo su kowanne je gume shi daga nan waɗanda aka ba su littafin su a hannun dama to har yanzu bala'in bai kare ba akwai hawa siradi to maganar mu ta zumunci har yanzu ba mu ta daga ita ba tana nan asiradin da za a hawo hadisi a cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mai hawa siradi sai zumunci ya ba da shaida a kansa sai amana ta ba da shaida a kansa wallahi duk sallarka duk azuminka duk sadakarka duk karatun qur'aninka duk zuwa makanka in dai amana ta ce ka ha'ince ni ka tauye ni zumunci yace baka sadar da ka tauye ni wallahi ba za ka tafi aljanna ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kula da wannan manzo Allah ce fatakuna ne jambayyar sirat da yamina wa shimala kuma siradin nan shine ɗayan hanya na tafiya aljanna duk wanda ganshi aljanna ta siradi ya bi kuma siradin nan gada ce a saman wuta hadisin muslim yake siffanta siradin yake cewa adaqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf wa ashaddu hararatan min al-jamra yake cewa siriran ta siradi gashi ma fi shi kauri ini adaqqu min ash-sha'r gashi yafi siradi kauri an ce kuma ta kaza ka fita sannan kaifin su yafi takobi sannan kuma zafin su yafi garoshin wuta a haka za a ce kuma kuce ta kansa kuma kasan sautar jahannama ce ka san wannan sai dai rahmar Allah kuma sai dai jin kan Allah amma ko an so daga cikin bayin Allah wallahi sai an ji aljanna ma suna tambaya wai ina suna din ne yake kuwa sai ce baka ji dan wata gargada ba ka gyara zama haka ai an wuce wani kuma zai ji kamar tafiyar mota wani kamar tafiyar mashin wani kamar tafiyar keke wani kamar tafiyar kafa haka kowa matsayin imaninsa da aikinsa matsayin wuce suradinsa wani ma iya konewa iya zamewa iya kamar zai fada iya ta hida ka zai wuce haka duk manzon Allah ya ba da wannan labarin to mu sani cewa siradi gefen sa zumunci iya nan ɗaya gefen kuma amana tana nan a wannan kuma yanayin da muke ciki waɗannan abubuwan guda biyu suna shan wahala na tina wallahi ka tina manzon Allah baya wasa da mu duk abin da ya faɗa mana gaskiya ne la yadiqani lahawa in huwa illa wahayyuha in kana so sallaka ta ma amfani zakkarka ta ma amfani zumuncinka ko kuma makanka ta ma amfani biyayya ga mahaifa ta ma amfani to ka kula da amana da zumunci ka kula da su matakar kulawa idan zumunci yace ya rab qata'ani hadha ya ubangiji wannan ya yanke ni bai sadar da ni ba wallahi ubangiji ba zai baka dama hawa saradi ba daga nan za a ce mala'iku su kona da kai su je baka uda idan amana ta ce ya rabbi wannan ya tauye ni an bashi ya tozartar da ni ya cinye bai isar da amana ne da kamata ba to nan ma Allah ba zai baka ikon hawa sarari ba sai a maida kai baka tabi wuta manzon Allah ne ya faɗa wannan sallallahu alaihi wasallam yanzu yaya amana take a cikin mu sai ka rasa ma da wa zaka yi amana ma ta kai ta kafa a yau mace za ta ci amana mijinta ba ba kusanci a duniya bayan kai hankali kamar kusancinka da matarka babu wannan kusanci kana yaro ne dai baka da hankali kana da kusanci da mahaifiyarka da mahaifinka amma kusanci na alaka ba kusancin da yake tsakanin mata da miji to a yau mata da yawa suke cin amanar mazajensu da yawa yau maza da yawa suke cin amanar matayensu nawa ake yi ba za su kirgu ba to ka sani ya kai mace amana sarabi yana jiranka in an ji ana wuce za ta tafi aljanna shi ko za a samu wani road block ba za ka wuce ba akwai harkar amana a kasuwanci ana tozartar da ita akwai harkar amana a wajen aiki ana tozartar da ita akwai harkar amana tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa tsakanin haƙƙin al'umma zuwa gare ka da yawa mutane sun rufe idan su suna ganin kawai abin da suka yi wayo suka yi dabara suka yi banka suka yi marka kawai sun tafi da shi ka sani wallahi dukkan kaya ka ɗora wa kanka yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mu sani cewa rannan din da irin wannan abin zai bayyana a fili, to dukiya da yaya ba su da amfani, ba za su yi ma amfani ba. Abinda zai ma amfani kyakkyawar zuciya, kaji gaban Allah da kyakkyawar zuciya mai cike da tauhidi da tausayi da imani da bin sunna, wannan ita ce kai za ta tsirtar da kai da kubutar da kai a gaban Allah. Ya ƴan uwana, mu kula da harkar zumunci. Ya ƴan uwana, mu kula da harkar amana. Mu kula amana, in har baka da ikon daukan ta ka aji ba dole bane. In ka san baka da ikon kiyaye ta, karka yi da karbe ta, kwara a zarge ka ba karba ba, akan ka karbi amana ka cinye wannan zargin, yafi illa. Yafi illa. Abu Zar Ghifari, Allah ta'ala ya kare dare, sahabi ne. Sahabin ma kuma iya da wata mazaya a lokacin Usman dan Affan, Allah ya kare dare shi, ya rada shi gwamna a ɗaya daga cikin jihohin kasar Iraq. Ya rada shi gwamna. To shi tsarin Abu Zar, idan la'asar ta yi, ya ga ya gama cefanarsa na la'asar, duk abin da yake hannunsa wallahi ba da shi yake. Kuma ba shi da account. An gane ko ba shi da store. Duk abin da ya ragu bayan cefa na sanar, wallahi ba ya kwana da shi. Iya jin tsoron kar ya kwana da kuɗi talaka, ya kwana da yunwa bai samu. Kar Allah ya kama shi a lahira. Wannan shine dalilinsa. Kuma har ma yake cewa duk al'ummar da yake mulka su ma su dau wannan sai sun yi. Har yake kafa musu hujja da ayan cikin suratul Tauba, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Wanda suka ɓoye zinariya da azurfa ba su ciyar badan Allah, Allah zai musu azaba mai rɗi da ita. Ki fahimtarsa kenan. Daga can ƙasar aka zo gun Usman ɗan Affan, aka kawo ƙarar Abu Zar, Allah ya ƙare da shi. Cewa gwamnan ka faga abin da yake yi. Ya ce duk wanda ya gama cefanen yamma, duk abin da ya ragu ya bayar. Mu kuma imaninmu sadabu ba ɗaya ba ne, ya fi mu imani, ba za mu iya ba. Aka kira Usman ɗan Affan aka tambaye shi. Sai Usman ya kira wuce kai, Abu Zar yake tambaye sa yaya, ya ce wallahi ga dalili na. Sai ce a wannan fahimtar ka ce ta kai kadai, tunda ka fahimci wannan, haka ka fahimta ka je kai, ba za a hana ka ba. Amma kar ka kallafa wa mutane wannan imaninsu bai kai biya karfinsu. To shi fa wannan fa shi ne yace manzon Allah, ka dan shugabantar da ni, ka bani wani matsayi na riƙe. Sai manzon Allah ya daki ka faɗa, sai ce ya Abu Zar, innaka la da'ifun, kai mai rauni ne. Wa innaha la amana, abinda kake so a baka amana ce. Ta'ati yawmal qiyamati nadamatun wa khasara, kuma dukkan amana akasarinta agalam nata tana koma ran kiyama na dama da hasara. Haka makin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. So dan mu kula da wannan amana da kuma zumunci. Yasa Qur'ani yake cewa taqullaha allazi tasaluna bihi wal arham. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani mutumi ya zo daga kabilar Banu Salama, yake tambaye shi, ya Rasulullah, akwai haƙƙin mahaifana bayan sun mutu? Bayan sun mutu akwai wani haƙƙin su da ya ragu a kaina? Sai manzo Allah ya ce eh, da akwai. Na farko istighfaru lahuma, ka dinga nema musu gafaran Allah ko da sun mutu, wannan haƙƙin su ne a kanka. Wa du'a'u lahuma, ka dinga musu addu'a. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbirhamhuma kama rabbawna saghara, ka dinga roƙon Allah ya rahamta musu, ya gafarta musu. Sannan yake cewa wa ikrami sadiqihima, duk wani abokin baban ka girmama shi, inji manzo Allah. Haƙƙin babanka ne a kanka, ka mutunta shi kamar ta bashi. Wannan kuma Abdullahi dan Umar sai da ya aiwatar da wannan aikace. Akwai lokacin da ya fito daga Madina zai tafi Makka aikin umara, ya hawo abin hawansa iya tafiya da almajiransa, sai ya hangi wani can a kafa iya tafiya. Sai Abdullahi dan Umar ya sauka da kan abin hawansa, ya cire rawaninsa, ya ce a kaiwa wancan mutumin, ya hawo abin hawan ya nada rawanin ya tafi. Almajiran Abdullahi dan Umar suke taya mamaki, wancan ko wani mutum ne haka? Mu ba mu san shi ba, waye wannan? Sai da aka je Saudiya sun zauna, sai yake faɗa masa cewa shi wancan mutumin da na masa haka ya kasance abokin babana ne, Umar bin Khattab. Kana wuddan li Umar bin al-Khattab, abokin babana ne, na taɓa ganin suna abota. Shi yasa na mutunta shi, na bashi abin hawana, na bashi rawani, na ya tafi ni da fiya kafa. Yanzu ya kake da abokan mahaifanka, kana zuwa gaida su, kana ba su shawara, kana neman shawarinsu, musamman a ce kana da ɗan kuɗi ko ka yi boko, ka karɓo kwali ka ajiye, sai ga duk ka mai da su gidadawa, ba wani abin da ya haɗa ka da su. To daga cikin haƙƙin mahaifa, ya ji manzon Allah, akwai girmama abokansu. sannan abu na gaba da sada zumuntarsu, inji manzon Allah. Ko da sun mutu zumuntarsu ka sadar, ka san babanka mahaifiyarka suna zumunci da wani, suna zumunta da wani, suna kaza da wani, kai ma ka iya kokarin ka wajen dinke wannan baraka, wajen sadar da wannan zumuncin, kai kokarin wannan, inji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga ce mahaifa har bayan sun mutu akwai haƙƙi na zumunta nasu akan ka, Allah bai sauke mashi ba, sai ka kula da wannan ƴan uwa. Mu gane cewa ƴan uwantaka abace mai girma. Qur'ani yana cewa wa abdullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, sai ce wa bizil qurba, sai ya fara da wannan dan uwa, bayan haƙƙin Allah na bauta da karkai shirka, bayan haƙƙin mahaifa na kyautatawa, sannan sai kuma wa bizil qurba, dan uwanka, dan uwa, yar uwa, ka taimake su, ka ba su daga cikin abin da Allah ya baka, zumunci ne. Annabi Yusuf alaihi salam an yi tanajin ma'arbahi da duniya ba, an je ba shi a rijiya, an je an sai da shi a matsayin bawa, an yi kaza an yi kaza. Amma daga ƙarshe da ƴan uwansa suka zo neman abinci a garin sa na Misra, yaya tarbi su, da kansu suke cewa ya girmama masaukinmu, ya mana duk abin da ya kamata a yi mana, duk da sun yi target ya bar duniya, sun mai hasada, sun mai kaza, amma wannan ƴan uwantaka bai bata ba. Yanzu kai da baka magana dan uwanka me yema ya taba marin ka ba? To Annabi Yusuf wa target din kisa aka masa ba, an jefa shi a rijiya, an dauko dutse an bi da shi a rijiyar, amma Allah da bai kare kwanansa bai mutu ba. Amma duk ya manta da wannan, ƴan uwansa suka je neman abinci, ya ba su masauki na alfarma, ya auna musu abincin, kuma yace a sa kudin su a cikin gaya abincin su dafa da shi. An fahimci wannan? Kun ga wannan zai nuna mana afuwa da yafiya. Da ƙarshe ma suka zo suke cewa a innaka la anta Yusuf, kai anya ka ba kai bane Yusuf, sai ce ana Yusuf wa haza aki, ni ne Yusuf, wannan dan uwana ne, kada banna Allahu alaina, haƙiƙa Allah ya mana baiwa. Innahu man yattaqi wa yasbir ta inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, haƙiƙa duk wanda ya ji tsoron Allah ya takawa, Allah ta'ala baya tozatar da aiki masu kyautatawa. Haske ce tallahi sakai rantsuwa da Allah, laqad atharaka Allahu alaina, haqiqa Allah ya fifita ka akan mu, sun zubda kayan yaki sun haƙura. Da ƙarshe abinda Annabi Yusuf zai faɗa, sai yake cewa la tathriba alaikum al-yawm, ku je zargi ma babu ni da ku a yau, babu zargi ma na zarge ku, kun mun kaza kun mun kaza, kun je ba ni a rijiya kun yi kaza, duk wannan zargi ma babu, hasali ma ku je yaghfirullahu lakum, zan roƙa muku Allah ya gafarta muku. Wannan fa yace shi yan wantaka ba, amma mumuna ka mayar da mai kyau, a hana ka ka bayar, a yanke maka sadar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma iya maka kafin hijira an yi ƙurin a kashe shi. Wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, duk wannan sun yi akan zaraba manzon Allah da rayuwar shi. Amma da aka yi fatahu maka, ya zo ya ce duk wanda ya gudo ya gudo harami na maka, ku kyale shi karo kama shi, ya kawo mafaka masallaci ɗakin Allah ku rabu da shi, ya samu wannan alfarma. Duk wanda ya gudu gidansa ya kulle, shi ma ku kyale shi karo kama shi. Wanda ya gurgi dan Abu Sufyan sarkin Makka a lokacin bai musulunta ba, sai manzon Allah shi ma ku kyale shi ku rabu da shi. Sai malaman fiqihu suka ce a wannan manzon Allah ya yi wani abu ne wanda hankali ne zai yi hararo da abin da yake nufi. Na farko masallaci gun alfarma ne, duk wanda ya gudo ɗakin Allah neman mafaka ku bai mafaka. Har Qur'ani yace wa inisa jaraka ku fa ajruha ta yasma'a kalam Allah, duk wanda ya gudo daga cikin mushrikai ya gudo ya same ka ɗakin Allah, to ka bashi mafaka har a yaji wa'azi tukunna. Haka Allah yace, kaga masallaci ba gun hayaniya bane, ba gun daga murya bane, ba gun musu bane, ba gun tattauna matsalolin duniya bane, gune mai alfarma mai karamci wanda ana magana addini, ana tauhidi, ana zikirin Allah, ana tattauna kan masail ilmiya. Masallaci ba gun hayaniya bane. To sai ce duk wanda ya gudo masallaci ya sha kurabu da shi, kaga manzon Allah ya nuna martabar masallaci. Sannan duk wanda ya gudu gidansa ya kulle kurabu da shi, sai manzon Allah ya nuna mutum a gidansa iya da martaba, ba a yadda ka kutsa kai gidan mutum haka ba izinin sa ba. iya nuna mutum cewa mutum indai ya shiga gidansa to iya da izini sai ya baka izini sannan ka shiga gidan shi abu na uku yace shugaba iya da martaba kaga Abu Sufyan ba musulmi bane amma duk wanda yaje wajen shugaba neman alfarma to ai masa wannan alfarma an fahimci wannan bayan haka yace duk wanda ya tsaya tsagera zai yaki hoka mashi wanda aka kama su duka basu gudu gida ba basu yi go masallaci ba basu je gidan Abu Sufyan ba sai yace a tara su duka a gudu da aka tara su yake cewa ma zannu al-yawm inni fa'ilun biku me kuke zaton yau zan aikata muku me kuke zato zan muku sai yake cewa anta karim ibn akil karim ai kai dan uwa ne mai karamci dan kai dan uwanmu ne ai amma fa da sun yi tage su kai shi fa sun yi kaza sun kore shi daga garin Makka ma gaba daya sai yake cewa ma aqulu lakum ila kama qala aki yusuf alayhi salam ikwani ba abin da zan faɗa muku sai kamar abin da dan uwana Yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa izhabu wa antum tulaqa ko ta kowa na sallame shi la tasriba alaikum al-yawm zargi ma da ni da ku babu a yau to na kawo muku wannan kissa guda biyu ta annabi Yusuf alayhi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku ji diddai abin da mutum zai ma a duniya kashi da kisa ne ba wani abin da dan adam zai ma a duniya mafi muni fiye da kisa to waɗannan bayin Allah annabawa an yi yunkurin kace su ba kuma ƴan uwansu ne amma dama ta same su ko a ido ba su nuna musu ba zaka yi wannan yanzu ba wanda kake jin haushi dan uwanka ya samu dama ka tiya shi muna ba zaka yi ba sai da ka koma gefe ka dinga gulma ka dinga tsaye gumi ta ya Allah zai taimake ka to wallahi ba zai taimake ka ba in kana so Allah ya taimake ka karkade zuciyarka ka so ko alkhairi daga cikin dalilin da Allah yake rufa mutum asiri sai zuciyarsa duka ya wanke ta ga kowa kai wa kowa zaton alkhairi kuma ka so wa kowa alkhairi kai ma sai Allah ya so mu alkhairi amma kullun kana mita kana korafi kana zagi kana kaza to kana ƙara nesanta kanka da Allah ne Allah ta'ala ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka da ƙarshe mu sani cewa al'umma suna buƙatar tunatarwa game da tausayawa juna musulunci kuma addinin tausayi ne Allah ta'ala da kansa yake cewa dukkan waɗanda suke da jin kai wa ƴan uwa ne mazan jikansu arrahimuna yarhamuhumullahu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ko tausayawa na ƙasa da ku Allah sai tausaya muku duk matsayinka ma'aikacin gwamnati ne kai tausayi dan kasuwa ne kai tausayi mai bada kuɗi ne a sai soɓo kai tausayi ku yi haƙuri an gane ko mai dukiya ne kai dan kasuwa kai tausayi ka sa tausayi a ranka sai Allah ya tausaya ma in har ba imani da jin kai a ranka wallahi Allah ba zai tausaya ma ba ka'ida ce manzon Allah ya faɗa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ka tausayawa na ƙasa da kai na sama da kai sai ya tausaya ma shine Allah mu tausaya wa junanmu daga cikin sufar masu imani Allah ya ce akwai jin kai da suke wa junansu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah akwai tausayi da jin kai daga cikin rayuwar masu imani to ya zama to muna afuwa muna yafiya muna tausayawa muna nusarwa muna yafewa muna zaton kowa da alkhairi wallahi mu dau wannan sai mun ga rayuwar mu ta canja duk kuncin da ake ciki sai Allah ya ba mu wata iska ta salama amma wahalar da ake sha da bala'in da ake sha wallahi mu binciki rayuwar mu ya muke in zuciyar mu ba ta da kyau ba za mu ga daidai ba wannan shine ka'ida wallahi summa tallahi in zukata mu ba su da kyau wallahi ba za mu ga daidai ba shine ka'ida wannan daga Allah in muna so mu yi sauki mu ji rahama mu ji tausayin Allah ya kashe ka gona mu manka an fahimta in kana so ka ji Allah ya ji kanka ya tausaya ma wallahi ka zamto mai tausayi ga al'umma ka zamto mai so musu alkhairi ka zamto mai jin kai a gare su an fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gujinta muna roƙon Allah ya ji kan mu ya ji kan mahaifanmu ya sanya rayuwarmu albarka Allah ya shirya da mu da zuri mai dora mata farki madaidaici mana ƙara addu'a ga iyayenmu Allah ya gafarta musu malamanmu na addini irin su malam Lawan Haruna Usman Allah ya gafarta masa ya ji kansa da sauran malamanmu gaba ɗaya na wannan gari da sauran garuruwa Allah ya yafi musu dukkan mu yi wa addinin Allah aiki duk inda yake Allah ka taimake shi da mana zugon ƙasa kuma Allah ta'ala ya mana maganin sa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ainihin garin mu Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara kawo mana ci gaba da alkhairi duk abin da zai kawo mana ci gaba Allah ya haɗa mu da shi abin da zai kawo mana ci bai kuma Allah ya raba mu da shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar